الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمنا جلل قديا الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكوا ميوان دسكين يوكان سا دي دسا ينونا منا وانا يني نا تلاتا كميبام يوكان هلاتر وانا كراتو ايو goma sha takwas ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 446 wanda ya daidai da 18 ga watan uku miladiya 2025. Jiya idan yan uwa basu manta ba, mun kwana karshen aya ta 30 cikin wannan sura mai albarka, wato suratul ahzabi. Muna cikin wato ayoyi da suke mana bayanin wato matsayi da daraja na matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, a inda ubangiji ya fara da cewa ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi, qul li azwajika, ka gaya wa matanka, in kuntunna turidna alhayatad dunya, idan rayuwar duniya suke nufi, wa zinataha, da kayanta, fata'alaina umatti'ukunna, to kace musu ku zo in ji yadda ku dadin rayuwar duniya din, wa usarrihu kunna sarahan jamilan, an sake ku ba tare da cutarwa ba, shika wanda yake mai kyau, wa in kuntunna turinna Allah wa rasulahu, in kuma kuna nufin Allah ne wato da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa daral akhirata, da kuma wato gidan lahira shine kuna nufin aljanna, Allah ya ce fa inna Allah a'adda lil musanati min kunna, Allah ya tana dama wato lil musanati, ga wadanda suka kyautata, min kunna, daga cikin ku, ku matan annabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran azima, lada mai girma, wato shine aljanna. Malam yace faktarnal akhirata ala dunya, sai suka zabi lahira akan duniya din, sai Allah kuma sai ya kira su da kansa jalla wa ala, yace ya nisa annabi, ya ku matan annabi, man ya'ti min kunna bi fahishati mubayyana, duk wanda ya zo da alfasha bayyananniya, shi ne ya tada hankali wa manzon Allah, ya zo da fitina a cikin gidan aurensa, yudaf lahal azabu, duk wanda ta yi haka za a ninka mata azaba, da ifaini ninki biyu, wa kana zalika ala Allah yasira, a ninka azaba ga wanda ya tada hankalin manzon Allah, wannan abu ne mai sauki a wajen Allah. To waɗannan ayoyi muka buɗe da su, malaman tafsiri suka ce waɗannan ayoyi ƙarara sun fito sun nuna daraja da kima da matsayi na matan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce wa man yaqanutu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Na'am.
Bismillahir rahmanir rahim.
Na'am.
Wa man yaqanutu minkum lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan yutiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima.
Ya
nisa annabi lasunna ka ahli min an-nisa in taqaytum fala taqta'na bil qawli fa yadama allazi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa.
Karna.
Wa qala allazi bi wujhi kunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati dunni wa aqimina salata wa atina zakata wa atina allaha wa rasula innama yuridu allahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tatheera.
Wa
dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wa min hikma inna allaha kana latifan kabira.
Tun daga inda Allah yake cewa ya nisa annabi, daga nan Allah bai sa tafinta tsakanin su da shi ba, Allah shi yake musu magana kai tsaye. Tun da farko da ya ce manzon Allah ka gaya wa matanka, to daga ƙarshe kuma sai Allah yana kiran su ya nisa annabi, ya ku matan annabi, ya ku matan annabi. Kaga wannan a girmamawa ne, a ce Allah madaukakin sarki ya kiraye ka wato wajen nuna ka a matsayin mai biyayya mai da'a, nuna ka a cikin mutanen kirki, wannan wato ba karamin matsayi bane. Allah madaukakin sarki a can inda yace ya kuma tan annabi in kuna son duniya ne da adan duniya a da yake cewa ya nisa annabi la sunna ka ahadin a ya nisa annabi man ya ci min kuna fashi sun nake nema wanda yazo da wato abin da bai dace ba Allah ya ce zai ninka masa wato azaba ne ki biyu sai a ƙarshe sai Allah ya ce wa kana zalika ala Allah yasira sai mallan yace wannan mai sauki ne a wajen Allah ai fala yubalillahu bi ahadin Allah bai damu da wani ba wa in azmat rutubatahu ko da darajar mutum da kimar mutum tayi inda ka saba wa Allah to Allah kuma wato zai maka azaba mallan yace falaysa al'amru lillahi falaysa amru lillahi ka amrul khalqi shi lamarin Allah ba irin lamarin mutane bane balle wani ya cika maka idanu kana mai hukunci ka kasa zartar masa da hukuncin da ya dace wato lamarin Allah ba kamar lamarin halittarsa bane bitarki ta'zibul a'iza inda zaka ga wato an bar mutumin da yake babban mutum ba a hukunta shi ba wato lokacin da yayi laifi saboda mi wa li kasrata awliya'ihim wa awanihim shi babban mutum ana masa wannan alfurman a daga masa kafa saboda mi saboda yana da masoya da yawa kuma yana da wato masu taimaka masa da yawa akwai dukiyarsa in mai dukiya ne akwai mulkin sa in mai mulki ne akwai matsayin sa in mai matsayi ne da kuma waɗanda suke tare da shi da iyale sai kaga sun bashi gudumawa an shiga an fita an kama kafa sai kaga ba a hukunta shi ba sabanin idan mai karamin karfi ne mara gata yayi hukunci yayi laifi to Allah ba haka bane duk matsayinka an kai laifi a wajen Allah kai ba komai bane saboda haka mallan yace balil mukram inda lahi huwa taqi ai ma wanda Allah yake girmamawa a gurin sa wanda Allah yake jin kunya sai yake girmama shi yake kauda kai gabarin sa shine wanda yaji tsoron sa shi yasa wani guri yake cewa inna akramakum inda lahi atqakum mai karimci mai girma mai kima a wajen Allah a cikin ku shine atqakum wanda yafi ku wato jin tsoron Allah ubangiji yake cewa wato man yaqanun min kunna lillahi wa rasulihi ya kuma tan annabi duk wanda a cikin ku wato yabi Allah wa rasulihi yabi manzon Allah wa ta'amal tabi Allah tabi manzon Allah wa ta'amal salihan kuma tayi aiki mai kyau Allah yake cewa nutiha ajraha marrataini za mu ba ta lada wato ninki biyu sama da in ladan wata ce tayi wannan aikin ba matar annabi ba amma in matar annabi ne za mu ninka mata kamar da in kuma tayi laifi tayi zunubi za mu ninka mata azaba to haka kuma in tayi aikin ladan ma Allah ya ce nutiha ajraha marrataini za mu ba ta ladan ta sabi biyu mun gane ko wato Allah ya ce wa tarna al-harizqan karima kuma mutana da mata wato mun tana da mata rizqan arziki kariman wanda yake mai karimci shine a gidan aljanna wannan ƙari ne Allah madaukakin sarki zai bata bayan su matan annabi ne Allah yana saukar da alqur'ani a cikin su a gidan su ana saukar da wahayi na alheri a bayan ƙasa a cikin gidajen su watar ma a dakunan su na kwana watar ma akan gadajen su lokacin da suke tare da annabin Allah bayan wannan alkhairan da alfurmar da suka samu na gafarar zunubi daga wajen Ubangiji Allah kuma ya tana da musu a aljanna ɗima mahallin su daban da na kowa Allah ya tana da musu ni'imar su ta ninka ni'imar wani wanda ba su ba ko ta ninka ni'imar wata wadda ba su ba Ubangiji ya ce ya nisa annabi ya ku matan annabi lastunnaka ahadin minan nisa'i ku fa ba kamar sauran mata bane lastunnaka ahadin minan nisa ku ba kamar sauran mata bane wannan kunya ishe ka darajar su a ce mace ba kamar sauran mata bane kaga wannan Allah ne kuma ya faɗi wannan magana wannan ya nuna kurin matsayinsa da darajar su radiyallahu anhunna Ubangiji yake cewa ya nisa annabi ya kuma tan annabi lastunnaka ahadin minan nisa'i in taqaitunna ku ba kamar sauran mata bane amma in taqaitunna in kun ji tsoron Allah wato fa innakum a'az ku kun fi sauran mata wato matsayi da daraja saboda haka falataka ba'ana bil qauli kada ku rika wato tausasa magana in za ku yi magana da mutane kar ku tausasa magana kar ku na yin magana irin ta mata da sanyin murya wato in za ku yi magana ga mazaje to lalle ku kausasa magana ga mazaje kar ku tausasa musu magana wato hasiji magana ta shiga cikin zuciyarsu saboda haka fa yatma alladhi fi qalbihi maradun har ma munafukai su rika din dadin maganar ku mace tana magana bisa halittarta tana magana da sanyin zuciya, in magana ta tashi shiga jikin namiji za ta rika shiga cikin jininsa, tana shiga cikin jikinsa, sai ya ji wato wani abu na dangin sha'awa yana shiga jikinsa. To shine Allah ya fada wa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa su fa iyayen mu'mine ne, iyayen mu'mine ne, in za su yi magana kar su tausasa magana, su yi ta da sanyin magana irin ta mace, balle munafiki ya darsa wani ba cikin zuciyarsa. Allah ya ce wato in har za ku yi magana, wa qulna qawlan karim ma'rufa, ku rika faɗan magana wato wanda yake ba khudu'i a ciki, ba khudu'i, babu tausasa magana wato irin ta mace a ciki. Yau ba kuma ku yi magana da hauragi ake nufi ba, ba a yi magana da rashin nutsuwa ake nufi ba, a'a, akwai mace tana tausasa murya wato idan tana so ta ɗauki hankalin namiji. To irin wannan maganganun Ubangiji ya hana matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato su yi, saboda ƙimarsu da darajarsu a matsayinsu na iyayen mu'minai. Wa kaga dai ai addilashin mutuncin mace, ai uwarsa dai ba za ta masa magana ta haife shi ya ji sha'awa ta tare da ita ba ko? Yawwa, to haka ake so ka ji. Matan Annabi kuma suna ma sama da iyayen naka da suka haife ka, dan haka Allah ya faɗa balo-balo a cikin Alƙur'ani cewa su iyayen mu'minai ne. Saboda haka Ubangiji ya ce falataka ba'ana bil qawli, kada ku rika wato tausasa magana ga mazaje, fa yatama alladhi fi qalbihi maradun, balle ma wanda zuciyarsa akwai ciwo na munafurci ya rika wato wani zato tattare da ku. Wa qulna qawlan ma'rufa, ku rika faɗan magana wadda take magana mai kyau, wato wadda yake babu wato khudu'i a cikin ta. Allah ya ce wa qanna fi buyutikunna, ya ku matan Annabi, ku yi hakuri ku zauna a cikin gidajenku, ku zauna a cikin gidajenku, wato wala tabarrajna, kada ku rika fita, wato in har buƙatar fitar ma ta fita, in har buƙatar fitar ma ta taso, kar ku rika fita, tabarrujal jahiliyatul ula, irin fitan jahilan farko, ma'ana ku fita a cikin hijabi, wato tattare da dukkan jikinku, saboda ku din ba kamar sauran mata bane. Sauran matan ma Allah ya musu umurni su fita cikin hijabi, balle kuma matan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda kenan ashe in mata mata za ta hijabi, wato ya kamata matar Annabi sallam ita kuma wato ta kai gaya wato a wajen wato hijabin nan. Shine Allah yake cewa wato wala tabarrajna, kada ku rika tabarruji, shine fita, wato irin fitan jahilan farko, wato mace ta fita, wato babu lullubi. Malam yake cewa da Allah ya ce wala tabarrajna, kar ku fita man tabarrujal jahilatul ula, yace talafa fi wato fi zamaniha. Wato malamai sun yi sabani a wa'ina jahilan farko ake nufi, da Allah ya ce tabarrujal jahiliyatul ula, jahilan farko wa'inne ake nufi. Malamai wani malaman suka ce ana nufin jahilan zamanin su matan Annabi din, jahilan zamanin su wani irin fita suke yi, tunda yake ba su da Annabi da aka aiko, ba sai Annabi sallam, ba littafin da aka aiko musu sai Alqur'ani. Dadda yanzu suna Madina, akwai Yahudawa a ciki, akwai Nasara wanda su an ba su littafi. To amma kuma sai Allah ya ce kada a yi fita irin fitar jahilan farko. Malam ya ce to wasu suka ce jahilan da ake nufi kafin a aiko Annabi Ibrahim alayhi salam, wasu suka ce a'a, jahilan da ake nufi tun daga Annabi Adam zuwa Annabi Nuhu, wasu suka ce tsakanin Annabi Nuhu da Annabi Idris, wasu suka ce tsakanin Annabi Nuhu da Annabi Ibrahim alayhi salam, wasu suka ce ana nufin tsakanin Annabi Musa da Annabi Isa ne, dan ai shi ya dan fi kusa, wasu suka ce ana nufin dai kullu tsakanin Annabi Isa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma waɗansu malaman tafsiri suka ce ana nufin dai kurin mutanen da ba musulmi ba, waɗanda suka rayu kafin wato zuwan addinin musulunci. Kuma wannan ya fi goyon bayan dalili. Amma da yake cewa ja'alaha wato aula bin nisbati ila ma kunna alaihi, wannan shi ya fi dacewa, saboda ai shi ne abin da matan Annabi suka fito a ciki, jahiliya da take kusa da su wato kafin zuwa musulunci, kuma sai musulunci ya zo. Saboda haka kenan kaga wannan al'ada da kuka fito na cikin na matan jahiliya, yanzu ku Allah ta'ala ya muku baiwa da musulunci, saboda haka ya zama shigarku da tsarin rayuwarku ya zama irin na musulunci ne, ba irin na matan jahiliya ba. Malam ya ce walaysa ma'ana anna sama jahiliyatul ukra, ba wai ana nufin kurin wai da Allah ya ce kar ku fita irin fitan jahilan farko kullun dai ana nufin kar ku fita irin fitar da wato ba ta musulunci ba domin wanda ba musulmi ba matar da ba musulma ba ita ba ta san haƙƙin musulunci akan ta ba a muna kallon yadda matan arna suke fitar su yadda suke fita da wandina wasu ma daga jerin wando da ƴan ƙananan riga wanda za su fitar da tsiletin jikin su to kaga wannan mummunan fita ne wanda bai kamata ce musulmi wato ya sha'awar irin wannan fitar ba to shine malam yake cewa ai ma qabla al-islami kar ku fita irin fitar da ake yi mata suke yi kafin musulunci min izhari nisa'i mahasinihin lirijali tai da mata suke bayyana adon su wato ga mazaje wal izharu ba'da al-islami madhkurun fi ayatin a irin fitar da ake so ku yi a musulunci shine inda ubangiji yake cewa wala yudina zinata zai ko a cikin wannan suratul nisa'in da ko wala yudina zinatuhunna ko ila libulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bulatihinna aw kaza aw kaza to irin wannan fitan ake so yau na suratul nur ne ko surat cikin suratul nur irin wannan fitar ake so mace haramun ne ta bayyana adonta in dai ba a muharramin ta ba a mijinta ko kuma ubanta shine muharramin ta ko danta ko wanta ko karinta ko wani danginta wanda ya zama haramun ya aure ta amma in dai ba haramun bane ya aure ta to shi ma akwai ka'idan adon da za ta bayyana masa saboda haka mijinta shi yake da zai iya kallanta mutlaqan shi kan ba saki ba kaidi a kowane irin yanayinta amma koda ubanta da danta to dole da inda za ta rufe ba za su kalla ba yawwa dole za ta rufe daga kafadarta zuwa wato gwiwowinta dole ne ko danta ne ko mahaifinta ne dole za ta sututa nan mace amma sau isu idan har kamar ba muharrami ba ne to wannan kan ai sai ta rufe har kafarta sannan kuma ta lullube kanta fadin fuska zai iya kallo inda bukatan kallo na larura da kuma tafukan hannaye amma in dai ba wannan ba sauran jikinta wato dole sai ta lullube Allah ya ce har yanzu ya nisa annabiya kuma tan annabi ya ce wa aqimna salata ku tsaye da sallah wa atina zakata ku ba da zaka wa atina Allah wa rasulahu ku bi Allah da manzo ya bude da cewa ku bi Allah da manzo ya kuma rufe da cewa ku bi Allah da manzo dan cewa wa man yaqatud min kunna wanda ya kunuti ya da'a ga Allah da manzo anan kuma du a ƙarshe sai yake cewa wa atina Allah wa rasulahu ku dai bi Allah da manzo innama yuridullahu Allah ya muku wannan ni'ima li yuziba ankum rijsa dan ya tafiyar muku datti ya tafiyar muku zunubi ya wanke ku daga zunubi tun a gidan duniya ahlal bait ya ku iyalan gidan wato iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ahlal bait ma'ana nisa annabi ya ku iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa tahirakum tatahiran kuma ya tsarkake ku tsarkakewa to wannan babu wanda ubangiji ya musu wannan sai matan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan magana kai tsaye da su duk da yake manzo Allah shine dan sakon yawa kai tsaye kaga wannan ba karamar daraja bane a saukar da ayoyi ana magana akan ku wato ba karamin matsayi bane da matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka samu Allah ce wazkurna har yanzu dai ya nisa annabi ya kuma tan annabi ku tuna mana Allah yana tuna musu ni'imar da ya musu yace wazkurna ma yutla fi buyutikunna ku tuna abinda ake karantawa a cikin dakunanku malaika jibril da yake zuwa da wahayi ya zo da wahayin alqur'ani ya karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dakunanku kuna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane ko wato abinda ake karantawa cikin dakunanku min ayatillahi daga cikin ayoyin Allah shine alqur'ani wal hikima da kuma sunna ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah kana latifan Allah ya tabbata latifan mai taushi ne ga masoyansa khabiran mai bada labari ne ga dukkan wato halittarsa wannan shine karshen wayannan ayoyi da suka yi maganganu game da iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan gaba Allah ce innal muslimina
wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was salihina was salihati والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
الله إن المسلمين لليك سم مسلمي والمسلمات da musulmai, musulmai maza innal muslimina, lalle musulmai maza wal muslimati da musulmai mata. Har zuwa wannan karshe wannan aya a dalilin saukarta cewa wata rana matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka zauna a gida, wato yatazakarna fi ma bainahunna, suna tattaunawa tsakanin su suna hira, wato wayakunna suna cewa inna laha zakara rijala fil qur'ani, ubangiji ya ambaci maza alqur'ani. Duk abin kata ce kaji ana ambata maza alqur'ani, masu zuwa yaki, masu kaza masu kaza masu kaza, Allah sai yana fadan darajoji na maza mu'mini a cikin alqur'ani. Wato amma ba ambaci mata bi khairin da alheri ba, ma'ana ba ambaci mata da alkhairi ba kamar da yake ake ambatan wato maza. Wato fama baina, wato suka ce fama fi na khairun nadhkur bihi, to ko ba mu da wani alheri wanda mu za a faɗa, ko mu ba mu da wani alheri wanda za a ambace mu da shi. Inna nakafu Allah tuqbalu minna ta'a, lalle mu muna ma jin tsoro kada ma dai ayyukan da muke Allah ba zai karba ba, tunda ba mu ji ana yaba mu a cikin alqur'ani ba kamar da ake yaba wato mazaje masu yiwa Allah da'a. Wato fa sa'alat ummu salma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wato sai ita ummu salma sai ta ambaci, ita tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan abubuwa da ake faɗa na Ubangiji yake ambatan mazaje wato a cikin alqur'ani, da irin abin da Allah yake tanada musu wato na lada mai girman gaske, amma sai a ji shiru don gane da wato mata. Wato ita Ummu Salma a cikin matan Annabi sallam da yake ta dan manyanta, kuma tana da fikira da hange mai yawan gaske, wato tana yawan tambayoyi, za ka ji matsaloli da yawa wani lokacin ko da su suke da bukatar tambayar sai same ta, sai mata ki tambaya mana Annabi sallam akan kaza da kaza da kaza, saboda haka tana da yawan tambayar sa akan masaloli, zaka ji hadisi suna abunan da yawa, Ummu Salma ta ce kaza, Ummu Salma ta ce kaza, saboda haka sai take ce masa ya rasulullahi ma balu rabbuna yadhkuru rijal fi kitabihi wala dhkuru nisa, me yasa ubangijin mu kam yana yawan ambata mazaje alqur'ani amma ba mu ji labarin mata, ba mu ji duriyar su? Shine tace fa na sha Allah ya kuna fihi na khairu, muna jin tsoro kada dai mata ma ba alheri ta tare da su. Wato fa nazala jibril bi hadhihi al-aya, sai malaika jibril take sai sako da wannan aya, to sai ya zama ita ne dalilin wato jin wannan alkhairi na mata. Allah ya ce innal muslimina, lalle ka san musulmai maza, wal muslimati da musulmai mata, wal mu'minina da mu'minai maza, wal mu'minati da mu'minai mata, wal qanitina, wato da masu da'a wa Allah maza, wal qanitati da masu da'a wato a Allah mata, wasadiqina da masu gaskiya cikin magana su da cikin aikin su daga maza, wasadiqati da masu gaskiya wato a cikin mata ko gaskiya cikin imani na maza da mace, wasabirina da masu hakuri wajen bin Allah, wasab a cikin maza, wasabirati da masu hakuri wajen bin Allah a cikin mata, wal khashiina da masu kankan da kai, shine al mutawadiina, masu kankan da kai daga cikin maza, wal khashiati da masu kankan da kai daga cikin mata, wal mutasaddiqina da masu yawan sadaka daga cikin maza, wal mutasaddiqati da masu yawan sadaka daga cikin mata, wasaimina da masu yawan azumi daga cikin maza, wasaimati da masu yawan azumi daga cikin mata, wal hafizina furujahum da masu kiyaye farjojin su wato daga cikin maza ba sa zina, wal hafizati da masu kiyaye wato farjojin su daga cikin mata ba sa zina, wal zakirina la kathiran da masu ambaton Allah da yawa daga cikin maza, wal zakirati da masu ambaton Allah da yawa daga cikin mata, a addallahu lahum maghfiratan, waɗannan Allah ta nada musu gafara ta musamman, wa ajran azima da kuma lada mai girma shine gidan aljanna. To yanzu wannan malamai suka ce duk abin da Allah ya ambata alqur'ani da mu yake, kuma ana so mutum yayi izna da shi, sai ka kalla wa'annan siffofi da Allah ya ambata guda 10 ne.
siffofin guda goma sha nawa alarama da guda goma ne daidai siffa goma na mace da namiji to kai a matsayinka na namiji sai ka duba siffa goma nan nawa ka dace nawa kuma kai sakaci sai ka dage domin tabbas in ka dace da wannan siffa goma Allah ya maka tanadin lada mai girma a gidan aljanna wannan ba wasa bane dan ai ba ambata ba ba ce matan annabi ba ko kuma musulman zamanin annabi ba dinda in an ce zamanin annabi malamai suka ce tun daga aiko shi har ya zuwa ƙarshen duniya zamanin sa ne amma ba wannan yana nufin waɗanda suke tare da shi a wannan lokacin ba don Allah ya alko alqur'ani ne wa duniya gaba daya dan cewa ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an ya ku mutane in dai mutum mutum ne da aljan to Allah ya aiko masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurinsa ya zo a farkon ko a tsakiya ko a ƙarshe ya zo duk dai an aiko shi saboda haka musulmin wancan lokacin da Allah yake magana da shi anan shine musulmin wannan lokacin shine kuma musulmin da zai zo a ƙarshen saboda haka sai mutum ya duba a cikin wayannan sifofi wanne ne mutum ya muwafaka ya dace a cikinsa dumu-dumu wanne ne kuma wato yake cikinsa kashi 30 a cikin 100 sai ya matsa wanne ne kashi 10 a 100 ai ko kashi 50 ne a cikin 100 ka dage domin ayan zarabi ne yawwa ka dage ya zama dai alal aqalla a samu kashi ka samu kashi 70 a cikin 100 to wannan shine dama dama amma in ka samu 50 ka tsaya ka rike 50 to wata ran kai wasa sai ka sauko kasa ka dawo 45 kago ba same da yake so ba yawwa to sai mutun ya duba Allah na farko ya ambaci musulmi musulmi shine wanda ya mika wuya in totality ga hukuncin Allah ka yarda da hukuncin Allah ka mika wuya to wannan in kana ciki ma'auni nawa a cikin 100 sanan na biyu imani musulunci daban imani daban kowanne musulmi musulmi ne duk wanda ya yarda da Allah ya yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda cika cikin musuluncin nan guda biyar musulmi ne amma ba kowanne musulmi ne kuma mai imani ba yawa mai imani su kuma sai wanda ya dabbaka cika cikin imanin nan su kuma yayi su ya kuma kasa ya tsare a cikin harkar bin Allah to wannan shi ake ce masa mumini to kaga kowanne mumini musulmi ne amma ba kowanne musulmi bane mumini to wane kaso kake da shi kuma a cikin imani sannan kuma Allah ya ce wal qanitina mutanen da suke da'a wa Allah sau da kafa wane kaso kake da shi wajen kunuti a wajen lamarin addini sannan Allah ya ce wasadiqina wane kaso kake da shi wato a cikin wato gaskiya a imaninka idan jarraba ta zo ba ta jijjiga ka ba jarraba ba za ta sa yanzu nan ka rabu da Allah ba akwai wanda in ka ganshi da Allah to yana da kudi da zalan ya shiga cikin talauci to shikenan ya rabu da Allah duk zai iya fadawa kowane irin aiki da zai ko da shirka ne in ya san zai samu kudi wani kuma zaman sa lafiya Allah ya bar shi babu kudi in ya samu kudi to fitina kuma ta samu to ya zama ko da kudin ko ba kudin kana nan kyam shi ma ma'auni nawa kake da shi a cikin 100 na wannan siddiqan takar uku ko Allah ya ce wasabirina almuslimina almu'minina alqanitina as-sadiqina hudu ne sai as-sabirina hakuri hakuri akan bin Allah in jaraba ta zo ba za a je ka kana ta kuka ba kayi hakuri kayi da in dadi ne Allah ne in wuya ne Allah ne idan farin ciki ne daga Allah ne in bacin rai ne daga Allah duk abin da ya same ka Allah ne ka yarda baka canfi baka dora wani in ka samu kariyar tattalin arziki baka dora wani in ka samu jinya baka dora wani kana da hakuri akan bin Allah cikin tsanani ko cikin yalwa to wannan shine as-sabirina ma'auni ne kake da shi a cikin 100 sannan ka dawo al-khashi'ina masu kushu'i masu kankantar da kai wajen Allah shi ma ma'auni ne kake da shi a cikin 100 shi da kenan ko sannan wal mutasaddiqina yayi kokarin ka da sadaka yake in Allah ya baka 10,000 zaka iya cire 1,000 ka bayar sadaka ko kuma sai dai ka canza ka dau naira 20 ka bayar ma'auni ne kake da shi wajen jurewa ka dauki dukiyarka ka ba da ita sadaka dan Allah ma'auni ne kake da shi to shi ma wani abu ne wanda ana ake kada shaidan wani za ka ganshi Allah ya hore masa kudi yana da naira 100,000 amma ba zai iya bada sadakar naira 50 ba, in ya bada 20 to ya dan kwana biyu kuma du sanai ya sake bada 20, to wani ma'auni kake da shi wajen juriyar iya daukan dukiyar ka bada ita sadaka? Sannan wasa'imi na wani kokari kake da shi ne yawan azumi, azumin Litinin da Alhamis, azumin 14 ga wata 14 ga wata 15 ga wata, azumi na nafulfuli da yake zuwa irin su azumin Arfa, irin su azumin 6 Shawwal, irin su azumin Ashura da Tasu'a, wani kaso kake da shi ne yawan shi yawan yin azumin nan? Sannan kuma kokarin kiyaye kanka daga alfasha, sai ma iyalanka wani kaso kake da shi a cikin 100? Sai yawan ambaton Allah ya zama ka danyatar da harshenka da yawan ambaton Allah dare da rana, kowane lokaci za ka yi ambaton Allah. Baka sabarwa harshenka da yawan ashar ba, baka sabarwa harshenka da yawan gulmace-gulmace da gibar mutane ba, a'a ka sabarwa harshenka da yawan ambaton Allah. In dai baka komai to kana ambaton Allah. Wani kaso kake da shi a cikin 100, wato na yawan ambaton Allah? To in ka auna kaga sai ka fitar da sum total na yawan kason da kake da shi, sai ka raba da 10, sai kaga ka kai labari ne ko kuma kana bukatan ƙara zage damtse. Abin da ya kamata duka mu yi sai kowa ya auna ya gai, sai kowa ya kowa sanin kansa, kowa ya san kansa, abinda mutum yake inda gajiyawa ma ya sani. Yawa sai mutum ya auna ya ga ya samu 75% din ko bai samu ba, in bai samu waye ya dage? Domin ko 50% ya samu yayi Allah godiya, amma fa ya dage, dan in yawa sa kuma zai malajin zai sauka kasa. Yawa gare ya dage ya zama yana cikin walladina jahadu fina la dahadi yana musubulana, dage ya hau, malajin ya hau. Allah ya datar da mu. Ubangiji ya ce lalle waɗanda suka yi kokari wajen waɗannan ababen da muka lissafa, Allah ya ce a'adallahu lahum maghfiratan, Allah ya tana da musu gafara na kurakuransu, wa ajran azima da kuma wato lada mai girma bisa da'ad da suka yi. Wa ma kana lil mu'minin
wala mu'minati idza qala Allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'ti Allah wa rasuluhu faqad dhalla dalalan mubin.
Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, bai dace ba, bai kyautatu ba, bai dace ga mumini namiji ko mumina mace, idza qada Allahu wa rasuluhu amran, idan Allah da manzansa suka hukunta wani lamari game da su, an takuna lahumul khiyarata, ya zama wasu na da zabi. Ka ji wai hukuncin da Allah ya da manzan bai maka ba, ka zama kana da zabi, ina ma da za a yi kaza. To wannan bai dace ga mumini. In dai mutum mai imani ne a ce ga abin da Allah ya ce, ga abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, kuma ya ji a ransa ina ma da kaza aka yi, wannan Allah ya ce bai dace ga mumini ba. Wa ma kana lil mu'minin, bai dace ga mu'mini wala mu'minatin, ko mu'mina mace, idza qada Allahu wa rasuluhu amran, in Allah da manzo suka hukunta wani lamari a rayuwar su ko a addini ko a komi, ya zama an takuna lahumul khiyarata min amrihim, zama suna da zabi, wanda zabin kuma ya zama ya saba umarnin Allah da umarnin manzon. An ce wannan aya ta sauka kan Abdullahi ibn Jashin da yar uwarsa Zainab. Manzon Allah sallallahu alaihi ya yi zawalcinta, amma a Zaid bin Harisa, Zaid wanda an jima za mu shiga cikin maganganunsa, manzon Allah ya zawalci. To su suna ce manzon Allah ne yake son ta, zai aure ta, sai suka yadda, sai suka ji manzon Allah yana nema wa Zaid bin Harisa ne, sai suka nuna ba sa so. To sai akan wannan kurum, saboda sun ki nuna goyon baya akan abin da manzon Allah ya so, Allah ya saukar da aya. Allah ce bai dace, in dai mutum yana da awar mumini ne shi, namiji ne ko mace, ya ce yana da zabi akan abin da Allah da manzo suka hukunta, to wannan kuma wato bai dace ba. Shi ne malai yake cewa wato ta nuna taƙi ta auri wato Zaidu, taƙi ta auri Zaidu lokacin da ta fahimci cewa manzon Allah a Zaidu yake nemawa, wato saboda mai lizannihi ma qablu, saboda zaton su da annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsaba hali nafsi cewa manzon Allah yana nema wa kansa ne. To da wannan aya ta sako, sai suka ce sun yadda. Allah ya ce wa man yasallahu wa rasuluhu, lallai wanda ya saba umarnin Allah wa rasuluhu da umarnin manzansa, faqad dalla dalalan mubina, hakika wannan ya bata bata fili bata ma bayani saboda haka manzon Allah sallam sai aurawa Zaidu wannan matan wanda daga baya Allah ya ce Zaidun zai sake ta kuma kai zamu aura maka ita wato yake cewa suma ba'aru bala hinin sanan bayan wani lokaci min zawajihi ma bayan auren su da Zaidu waqa fi nafsi Zaidun karahatuha shi Zaidun yaji yana kyamar zama da matar suma kallin nabi sallallahu alaihi wasallam sai yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam uridu firaqaha ya rasulullah wannan matar tawa ni naji bana wato bana sauran sha'awan ci gaba da zama da ita ina so in sake ta manzon Allah sai ya ce masa amsik alayka zawjik rike matarka wa taqilla ka ji tsoron Allah bayan kuma Allah ya gaya manzon Allah za mu sa Zaidu ya sake ta kuma mu aura maka ita amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in Zaidu ya kawo masa complain sai ya ce kai hakuri ka rike matarka kai hakuri ka rike matarka ka ji tsoron Allah kai hakurin zama da mace eh ta masa nasiha in Allah kwan daya biyu kuma zai da ya rasulullahi wannan matan zan sake ta yace kai hakuri ka rike matarka shine Allah yake cewa wa tukfi fi nafsika ya Muhammad kana koyewa a ranka mallahu mubdihi abinda Allah kuma zai bayyana da shi saboda haka karshe dai zai da shawara da kowa bai sake ta dama ai a wajen cikin matakan ai ana da so kai shawara malamai suna ba mutum ya shawara amma babu wanda zaka je gurin sa da shawara cewa zan saki matata in ba mutum biyu ba su ce ka saki mutum biyu ne katar za su ce sake ta waye da waye na'am uwa da uba su kadai ne za su ce sake ta amma in ban da uwa da uba su ko ba za su ce sake ta ba sai sun tabbata suna ganin zaman nan babu alheri tattare da kai domin duk abin da yake wato zai jawo maka alheri su a sahun gaba suke wajen nema maka duk sanda kaga mahaifiya ta ce saki matan nan ko uba ya ce saki matan nan to sun ɗeba ƙaunar ba za a samu wani jin daɗin zama ba ko sun ga za ka halaka ko dai wani abu mai kama da wani abu amma duk wani wanda ka je gunsa zan saki matata a zai ce kai haƙuri sha'anin mata haka suke ko ina ma akwai matsala saboda bi saboda ai su ne kurin in san sa ka saka ba za ka dawo ka je gurin abokan ka ce iya ce ta sa na saki matata ba ko babana ne ya sa na saki matata ba to amma an abokin ka ne fa ka ce ka dubawa ne ai bai kyauta amma ne zan ba shawara sai na zaune da matarsa amma kaga ne ya sa na rabu da ita to su za su ga maka gaskiya kuma ko ina ka je in mutum yana da hankali ba wanda za ka dauko wato korafin iyayenka ka masa ya goyi bayan ka in dai yana da hankali yana da tunani yau ya kamata kuma sai ya maka nasiha ya ce to ai sa'anin iyaye ai suna da matsayi wani ya zo samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi matata ina zaune ita lafiya muna zaune lafiya ina jin daɗin zama da ita amma inna ta ce sai in sake ta manzon Allah bai ce masa innanka ta yi laifi ba bai ce masa rike matarka ba bai ce masa kuma sai ya ce eh lalle kuwa innanka kuwa ita ce kofar shiganka aljanna in ka ga dama ka tozala ta kofar in ka ga dama ka kiyaye ta sai ya shiru ya bar shi saboda haka wannan matsayin iyaye ne ubangiji yake cewa wato Allah ya ce wai sakul ka karanta
wani takuli lillazi ana mallahu alaihi wa an amsa alaihi am sikareka zawjaka wa sayyida
na
wa tukhi fi nafsika mallahu bihi wa takashan nasa wallahu ahabu an takashi
na
falamma kare zaidu وطنا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا كانوا منهن وطنا وكان أمر الله مفعولا
وبنجي يكي تيوا ويستقول الذي أنعم الله عليه تنايا محمد يا عند كتي جياوا متمن ده الله يمس نعمة شيني زيد بن حارثة wato Allah ya masa ni'ima wato na shiga musulunci yace wa an'amta alaihi kai kuma ka masa ni'ima na yanci da bawa ne duk da yake malamai suna maganganu manzo Allah ya sayi shi a matsayin bawa amma duk bauta irin ta jahiliya ai ake kamawa da karfin Allah kurin sai mutane su samu wani kalamin kauye sai su mulkushe su kame mutane a matsayin bayi a je a sayar sai a sayar mutane manzo Allah shi sai zai du kuma ya enta shi yasa malamai suke ganin ai ba ma bawa bane dama ba ma bawa bane tunda ai bauta kam ita ce wadda Allah da manzo suka sani wanda za a je ai jihadi wato a samu bayi sannan kuma a kama bayi amma duk wasu wanda aka mai da su bauta da karfin tuwo to ai ba bayin bane to manzo Allah sai shi sai zai du kuma wato ya enta shi saboda haka shi yasa sai Allah ya ce tuna yayin da kake gaya ma mutumin da Allah ya masa ni'ima kai ma kai masa ni'ima Allah ya masa ni'ima shine ni'imar musulunci kai kuma kai masa ni'ima shine wato yancin da kai masa aka ce kana min sabail jahiliya yana daga cikin mutanen da suke riba tun jahiliya ishtarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'sa manzon Allah ya saye shi tun ba aiko shi annabi ba wa taqahu ya enta shi wa tabannahu kuma ya rike shi a matsayin dansa ya sama ake cewa Zaid ibn Muhammad Zaid dan Muhammadu ai shi yasa munafikai suka samu abun fada a Madina saboda duk sunan da ya riga ya shahara a lokacin shine Zaid dan gidan Muhammadu to kuma yanzu Allah kuma saboda yana so ya karya wannan irin tsari na jahiliya mutumin da ba kai ka haife shi ba wato ka rike shi a matsayin danka wanda za a na jingina shi da kai har in abu ya faru ana cewa danka ne danka ne danka ne maimakon ana ce masa Zaid bin al-Harisa a ce Zaid yaran wane ko baran wane to in ana cewa Zaid dan wane to sai ya zama a da zamanin jahiliya in kai tabanni wada to shikenan shi ma yanzu ya nashi a cikin wato ƴaƴanka da kaifa duk abin da danka da kaifa zai ga dara shi ma zai ga dara duk abin da danka da kaifa zai mallaka a cikin kayanka shi ma wannan zai mallaka kuma musulunci kuma sai ya zo ya ware cewa duk wanda ba danka ko ba danka bane yawa to shi yasa sai Allah ya karya wannan itikadin yace ma sai wato Annabi sallam ya auri matar Zaid dan a nuna wa duniya cewa Zaid dai ba dan Annabi sallallahu alaihi wasallam bane a da ne na tabanni saboda haka dan kana cewa mutum baba baba ba kuma ya zama kuma wato shi ya aike ka ba to shine Ubangiji yake cewa ka tuna yayin da kake gaya wa wanda Allah ya masa ni'ima ko kuma kai masa ni'ima amsik alayka zawjaka rike matarka wataqilla ka ji tsoron Allah wato ka ji tsoron Allah cikin lamarin shiga kar ka sake ta Allah ya ce wato watukfi fi nafsika kana boyewa a ranka ya Muhammadu mallahu mubdihi abinda Allah kuma zai bayyana shine Allah zai bayyana wadansu malaman suka ce manzon Allah sallam wai yana bayyana yana boyewa a ransa sanya auri matar wato Zaid Zainab binti Jashin wannan hasha lillahi ya kori ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sha'awar matar Zaid da niyyar ya aure ta wannan ya munana wannan fasara malamai sun yi tirda ita duk da wadansu malaman sun sarjala ta a cikin littafin tafsiri amma malamai sun kore wannan magana saboda tsarkake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce abinda manzon Allah yake boyewa shine ilimin sa da yake da shi cewa Allah ya ce zai kashe auren Zaid kuma zai aura masa matar wannan ilimin yake boyewa saboda ai ba zai dadin fada ba wani ma ba zai dadin fada balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake da kunya yake da karamci mutumin da kai ka sai shi ka enta shi yake ce maka baba kowa ma yake cewa danka danka ya shiga ya fita a gidanka tun ba aiko ka annabi ba har aiko ka annabi daga baya har kai hijira daga baya kuma ka ce ya ce maka zai saki matarsa ka ce masa ya saka kuma ya ji ka aura ai kaga ai ba zumunci zai baci ba ai za a rikici ma in wani gurin ne ko to amma biyayya wa Allah shi yasa dole manzon Allah zai sallama amma ba wai dan wai yana jin daɗi a ransa ba domin su annabawa su ne karan gwadin shari'a in Allah zai gwada shari'a akan su yake gwadawa yawa su ne karan gwadi amma ai abu ne wanda yake ba mai daɗi ba abu ne wanda manzo Allah ba zai ji daɗinsa ba amma dan yi wa Allah biyayya dolensa zai sallama to shi ne ma'anar wa tukfi fi nafsika mallahu mubdihi kana koyewa a ranka abinda fa Allah zai bayyana tunda Allah ya ce zai aura maka ita sai ya aura maka ita saboda haka ba wai san ita Zainab din bane a'a wannan ilimin da manzo Allah yake da shi cewa Allah fa ya ce za mu daura maka aure da Zainab matar Zaid yaran gidanka to wannan shine to shine malai yake cewa a manzon Allah shi ya saye shi wato a lokacin cewa waɗansu malaman suna cewa ita Khadija ne ta saya matarsa ta bashi kudi ya saye Zaidu tun lokacin wato yana kasuwanci da dukiyarta an saye Zaidu nan dirhami 400 ita ta saye shi kuma wahabar hulin nabi sai ta ba manzon Allah kyautar Zaidu to shi kuma manzon Allah sai yanta shi kaga dai ba a samu tuka da warwar kanin wannan magana da waccan ba cewa manzon Allah ne yanta shi wannan magana eh haka ne amma shi ya saye shi a'a nana Khadija ne ta saya da ta saya ita kuma sai ta bashi shi kyauta shi kuma sai yanta shi wato suka ce wai da aka ce ya saye shi ya yanta suka ce shira'us suri ne me shira'us suri saboda ai ba bawa bane na asali da ne a kama shi karkashin bauta irin ta jahiliya aka mai da shi bawa da karfin Allah aka sai da shi saboda haka ba za ka sai da ba kuma ba za ka sai da ba amma manzon Allah ya saye shi saboda suka ce kamar surar ciniki ne kamar ya ba su wani abu ne kaso ya karbe shi amma dai ya ci gaba da zama kamar wato ba wato amma dai manzon Allah ya tashi amma da ma yana yancin sa wajen Allah tunda da ne tunda ba bauta ce ta Allah da annabi wato aka yi ba malai ce li'annahum lam yakun fi riqi lam yakun riqu bi sabi mashru'a domin ba riba ce shi riba ba riba tacce bane irin ribatar wanda shari'a ta yadda balle a ce an sai da bawa sayar wanda kuma shari'a ta yadda saboda malai ce li kaunihim ahlul fatara domin su mutanen fatara ne a lokacin babu annabi babu annabi babu wani littafi da aka aika wa mutanen makka wa hum najuna laysa fihim harbi saboda haka saka babu wani a ce wannan kafiri ne na yaki ko kuma wannan kafiri ne kaza su malame malai yace wal ulama'u wato su malame sun san wato sun fassara bautan nan wato da cewa ajazun hukumiyun sababu hukufurun mutum wato hukunci ya gajiyar da kai wanda dalilin sa shine kafirci an je an yaki an kama sojojin fursunonin yaki to shikenan sai a ce yanzu kai bawa ne yanzu kai kai a matsayin bawa ne hukuncinka hukunci dai wanda yake daban da nada saboda haka a wannan dai a takaice don gani da bautar shi Zaidu suka ce wata rana baffan Zaidu bin Harisa ya hadu da shi wata ran a Makka da ya hada shi sai ya gane shi bayan shi Zaidu an tafo da shi tun yana yaro yake wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to amma bayan har wato ya shiga shekarun girma suka hade da baffansa a Makka sai ya sai da shi ya kama shi ya rungume shi ya ce Zaidu kai da yace ni ne so gaisa wato sai ya ce masa liman anta a gurin waye kake wato kala sai ya ce masa li Muhammad ibn Abdullah ina gurin Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wasallam fatau sai suka zo zaman dan Allah wa qalu shi baffan Zaidun da ƴan uwansa suke ga ya manzo Allah haza ibnana faraduhu alaina wannan yaron dan mu ne muna son ka mai mana shi ka ba mu shi ya koma gurin mu fa qala sai manzo Allah ya ce irdu alaita ku tambaye shi in zai bi ku shikenan ku je ni na yadda in zai bi ku in ya yadda zai bi ku ku tambaye shi wato yace fa idan tarakun fakuzuhu in ya zabi ya tafi da ku shikenan ni na hakura ku tafi da shi wato fa ba'asa ila zaidin wa khayyarahu manzo Allah ya ce kira zaidin aka kira shi yace wayannan ka san sai yace ƴan wanka ne kaza 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 yace to sun ce suna so su tafi da kai amma na baka zabi in ka zabi tafiya da su shikenan na baka wannan damar in kuma ka zabi zama da mu to ka zauna fa kala sai zaidu yace ya rasulullahi yake cewa ma aftaru alayka ahadan a duniyan nan babu wanda zan zaba sama da akanka akan zama da kai ba wanda zan zaba a duniyan nan ana kenan ko uwarsa da ubansa ba zai zabi bin su ya bar annabi sallallahu alaihi wasallam ba fa jazabahu amuhu bafana sai ya carime shi ya cawo shi kai ba ka zo mu tabbi kaza kace wai zaka zauna a hannun wani irin ya fizge shi da bacin ran nan ya nuna yaya zai kisu su ƴan uwansa na jini wato ya ce zai zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya ce masa ya zai ya kai zai iktatal ubudiyya ala abiku amu yanzu ka zabi zaman bauta sama da kaje ka zauna da uwarka da ubanka da iyayenka ka zauna da baffanunka da iyayen da iyayenka da suka haife ka ka zabi zaman bauta to sai shi zai yace na'am yace kware hi ahabbu ilayya min an akuna indakum ni na zabi na zauna bawa tare da wannan tare da annabi sallam sama da injin zauna a gurinku wato shikenan wannan mutumin nan sai baci ya kama hanya ya tafi yana maganganu saboda haka manzon Allah sallam yace to kai hakuri ni ma nayi maka tabanni na rike kada tunda ka zabe ni wato sama da yadda ka zabi wayanda suke iyaye a gare ka to ni ba kuma na rike ka a matsayin wato da amma kuma nan da ne na tabanni ba da ne na hakika ba to shine Allah yana so ya nuna wa al'ummar musulmi cewa wancan abin da ake a zamanin jahiliya in ka ce ka riƙi wani da abin da ake ya saba ma ƙa'ida na shari'a wannan din yana da iyaka to ya kamata mutum ya tsaya in yana ce ma baba ma amma ya san ba kai ne baban da ka haife shi ba
babu gado tsakaninku
to shine Allah malakukin sarki yake cewa wato watu fifi nafsika mallahu mabdi kana boyewa a ranka abinda Allah zai bayyana shine Allah faraka hazaidun tazawwata menene abinda kake boyewa shine da zaidu zai rabu da ita to zaka aure ta Allah ya ce wa takshan nas kana jin tsoron maganganun mutane kana jin tsoro mutane za su na cewa Muhammadu ya aure mata dansa tunda yanzu abinda ake cewa zaidu dan Muhammadu to dai ran da kuma aka ce Annabi sallam ya auri matar Zaidu to za a ce kuma Annabi ya auri matar dan sa wannan kuma maganar shi ta munafikai suka dauka suka ta yadawa a cikin gari Allah ya ce wallahu haqqa takshahu Allah shi ya fi cancanta ka ji tsoron sa a cikin komai saboda haka wato zaka aure ta sannan kuma kar ka damu da maganganun mutane su matallaka ha Zaidu daga baya Zaidu ya sake ta wanqadat iddatuha wato iddata kuma hatta kare to bayan ta gama idda na'am sai Allah ya ce fala ma qada zaidun minha wataran Allah ya ce fala ma qada zaidun minha wataran yayin da Zaidu ya gama bukatar ta da wannan mata yaji ta ishe shi yaji ba zai ci gaba da zama da ita ba ya sake ta kuma ta gama idda Allah ya ce zawwajnakaha za mu aura maka ita kuma Zaidu yana sake ta tana gama idda Allah ya daura wa Annabi sallallahu alaihi wasallam aure tsakanin sa da Zainab binti Jahsh a sama a cikin rundunar mala'iku Allah madaukakin sarki shi ya daura auren da kansa jallal jalaluhu to shine auren da yake kususiya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam domin babu sadaki babu wali babu ina nema ka aura min babu ina aura maka babu na karba kurin Allah ya ce mun daura maka aure a ran nan ma manzo Allah sai ya shiga dakin ta shine a manzon Allah ya shiga dakin ta ba tare da izinin komai ba kuma a wannan ya ciyar da al'ummar musulmai wato kubzan walahaman aka yanka awaki aka yi gurasa masa sahabban manzo Allah suka ci nama suka ci masa da nama aka ce manzo Allah duk a matansa babu walimar da aka yi aka ci nama da abinci aka koshi har aka bari irin auren Zainab binti Jahsh yawa an yi walima kasaitacciyar walima kowa sai da ya tashi ya bar nama da gurasa yadda aka ce ai ya cancanta a ci nama da gurasa a bari ko saboda auren sama ne yawa auren sama ne inda aka dama ma da zai daga hannu ya ce a saukar mana da abincin walima daga aljanna irin yadda aka saukar wa Annabi Isa alayhi salam da zai ce abincin aljanna za a ci a wannan walimar tunda ai babbar walima ce to shine ubangiji ya bamu labari Allah ya ce falamma qada zaidu minha wataran yayin da zaidu ya gaba bukatar sa da wannan mata ya sake ta ta gaba idda Allah ya ce zawwajnaka hadha mu aura maka likai la yakuna alal mu'minina harajun domin kada daga baya mu'minai su samu damuwa fi azwaji adiyaihim wajen auren ƴaƴansu na da'awa ƴaƴansu na tabanni dan da ba kai ka haife shi ba saboda ya zauna a gidanka yana ce maka baba 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 to matarsa bata haramta a gare ka ba wato Allah ya ce wato amma da sharadin in qadaw minhunna wataran in sun gama wato bayan an yi shiga kenan ta gama idda Allah ya ce wa kana amrullahi maf'ula lalle al'amarin Allah wato hukunci ne wanda Allah yake tabbatar da shi duk abin da Allah ya hukunta wato hukunci ne wanda yake tabbatacce ma kana ala nabi Allah ya ce ma kana ala nabi min harajin babu laifi ga annabi babu wani laifi fi ma faradallahu lahu cikin abin da Allah ya halatta masa Allah ya halatta masa to ba laifi annabi ya aikata wato abin da Allah ya halatta masa wato Allah yake cewa sunnatullahi ai wannan kamar sunnar Allah ne wato fil ladina khalaw min qabl cikin waɗanda suka wuce daga annabawa saboda ai dan manzon Allah ya auri mata da yawa ai ba akan sa aka fara auren mata da yawa ba balle ma matansa nawa ne matansa tara ne annabi Dauda yana da mata kusan dubu annabi Suleiman yana da mata 100 amma na da sadaka kuyangi dubu wanda yake zaga su saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba akan sa aka fara auren mata da yawa ba da suke Yahudawa suke cewa wai ya shagaltu yawan aure aure to amma ka duba yawan yayan sa wani malami muna tattauna yake cewa yace duk annabawa da zaka ga yace sauke ana tattauna magana ne akan tsarin kula da harkar wato tsara gida yace annabawa da zaka ga kamar annabi sallallahu alaihi wasallam dauke shi a matsayin wato abin sabbi misali yace yana da mata tara amma yayansa nawa ne yayansa bakwai ne yaya bakwai din ma nawa ne suka girma suka rayu sosai wanda suka zama wanda za a ce nauyi saboda haka akwai hikima wajen ba aifuwar yaya ba daukan nauyinsu ba su kulawa da ta dace mun gane ko yawa wancan hadisin da ake karanta mana cewa ku aure ku hayayyafa zan yi alfahari da ku ranar alkiyama hadisin haka yake hadisi ne wanda yake ingantacce tanaka huta nasalu ku aure ku hayayyafa manzo Allah ya fa inni mukasirin bikum al-umam yawm al-qiyama zan yi alfahari da ku wannan al'umma ta ran al-qiyama malamai suka ce to amma wayene irin mutane ne Allah zai alfahari da su ran al-qiyama mutane masu addini wanda suka bi Allah ko kuma taron yuyuyu mutane masu shirme mutanen masu addini manzo Allah da su zai alfahari mutumin da yake kula da sallah yake kaza yake karatun al-qur'ani yake kaza yake kaza irin wannan ne ba mutanen da za a ce yan giya lalatattun mutane ba irin su manzo Allah zai alfahari da su ba in ka tare yaya ya zama yaya gaba ɗaya banda yada fasadi ba su da aiki ba irin wannan al'umma ne manzo Allah zai alfahari da ita ba amma a ce zaka zo ka tsaya a sahu yayanka za su tsaya a sahun sallah to irin wannan al'umma su ne wanda manzo Allah ya ce ai aure a aifu zai yi alfahari da al'umma yace to saboda haka hankalin mutane wani lokacin yakan koma wajen yawan aihuwar ƴaƴan amma ita kuma shari'a abin da take nusarwa shine ana buƙatar aihuwar amma don buƙatar samun ƴaƴa masu tarbiyya ƴaƴa masu tarbiyya wanda zai taimaki addini su ake buƙata saboda haka za ka ga annabawan in sun yi auren ma za ka kuma ƴaƴa ƴan kadan ne wato saboda su shagaltuwa da aikin da Ubangiji ta'ala ya dora musu wato wajen isar da sakonsa shine amma da yake cewa lokacin da manzon Allah ya dora masa aure da ita Zainab bintu Jashin wato ya shiga ba tare da wani neman izini ba ma'ana wala aqada babu wani daurin aure a kasa wala sadaq babu sadaki wa hadha min khususiyati mala yace wannan yana cikin khususiyar manzon Allah allati lam yushariku fiha ahadun bil ijma babu wani wanda ya musharaka da shi a cikin wannan wato wakala tazawujuhu biha ya aure ta a shekara ta 5 bayan hijira ne wasu suka ce shekara ta 3 aka ce ita kuma Zainab binti Jashin ita ce farkon matar manzo Allah da ta rasu bayan wafatinsa a matansa ita ce wadda ta fara rasuwa bayan rasuwarsa ita kuma ta rasu bayan shekara 10 ne da wato rasuwarsa a lokacin ta rasu shekarunta wato 53 ta kasance tana alfahari wa sauran matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin gida, an zauna ana tattaunawa, wato kowa tana faɗan matsayinta, to ita tana alfahari wa matan tunda kowace da abin da take faɗa, wato na wani matsayi da Allah ta'ala ya mata wanda take alfahari da shi a matsayinta na matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma ita in ta tashi in ta magana kowace mace sai ta shiru, domin in ta faɗi kalma ɗaya cewa ku dukkanku zuwa aka tambaye aurenku aka bar aka ɗauki sadaki aka bar ni kuma Allah ne ya ɗaura min aure a sama, sai su shiru. Shine malaka yake cewa kana taftakiru ala azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam, takan ce zawajukunna ahlikunna, ku iyalanku ne suka aurar da ku. Tace wa zawajani Allahu min fawqi sab'i samawati, amma ni Allah ne aure da ni a saman bakwai, a sama da saman bakwai. Wa kana ta kullu nabi, ta kasance tana cewa annabi sallam da kakana da kakanka ɗaya ne, walaysa minni saika man hiya kadhalika, ga din matanka kuma ba wanda take da wannan matsayin da ni nake da shi. Take cewa wa kan ankahani kallahu, Allah ne ya aurar maka ni, wa safiru fi zalika jibrilu, wato me shela da zai faɗi cewa daurin aure tsakanin wance da wane sadaki naira 1000, tace mala'ika jibrilu ne. Waye a matan ya samu wannan matsayin? Shine ubangiji yake ba mu labari. Allah ya ce mun yi haka ne likai la yakuna alal mu'minina harajun, dan kada mu'mine su samu damuwa fi azwaji adiyatihim, wajen auren ɗayan wato da'awarsu, ɗan da kake da'awa ɗanka ne alhali ba ɗanka ne na haƙiƙa ba, idza qadaw minhunna wataran, in suka gama biyan buƙatarsu da matan, ma'ana sun sake su kuma sun gama idda. Wa kana Allahu, lalle ubangiji ya tabbata, wa kana amrullahi maf'ulan, lalle lamarin Allah wato abin hukuntawa ne, ma kana ala nabi min harajin, babu laifi ga annabi fi ma faradallahu lahu, cikin abin da Allah ya fallanta masa ya halatta masa ya aura daga mata. Sunnatullahi, wannan sunnar Allah ne, fil ladina khalu min qablu, cikin waɗanda suka shude wato kafin ka ya rasulullahi, daga cikin annabawa, wato Allah haraja alaihi fi zalika, Allah bai sa musu kunci da takuri a wannan ba, tausiatan lahum, saboda wato yalwata musu fi nikahi game da lamarin aure. Wa kana amrullahi, lalle lamarin ubangiji, qadaran maqduran, hukunci ne wanda Allah ya riga wato ya hukunta. Ne ya kamata mu tsaya ko? Ne ya kamata? Ko mu kalli ɗayan sai mu tsaya mu tashi makana Muhammadu.
Alladhina yubatiruna risalatillahi wa yakshawna huwa la yakshawna ahadina la yakshawna billahi hasiba.
Allah ya ce wato alladhina, wato da Allah madaukakin sarki yake cewa wai sunnatullahi, wannan sunnar Allah ne, fil ladina kalau min qabl, cikin mutanen da suka shude. To su waye suka shude dinnan? Sai Allah ya ce alladhina yuballiguna risalatillahi, su ne annabawa da suke zuwa suke isar da sakonnin Ubangiji. Wa yakshawnahu, suna jin tsoron Allah, wala yakshawna ahadan illa Allah, ba sa jin tsoron wani in ba Allah ba, wajen zartar da umurnin Allah. Ai da manzon Allah zai ji tsoron wani, da wannan auren bai yiwu ba, da wannan aure tsakaninsa da matar Zaidu da bai yiwu ba. Kana tsammanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce Zaidu ku zo in daura, zai ce jama'a ku zo zan daura aure tsakanina da matar Zaidu ne? Shi yasa ma Allah sai sauke masa wannan damuwa, sai ya daura masa auren a sama. Kuna aka ce shiga ɗakinta. Ai akwai damuwa ko? Ai matar makwacinka ma sake ta auren ta a gurinka aiki ne. Balle matar dan da yake cikin gidanka. Matar makwacinka ma. Ka gani? In ka aure ta ka fito da safe sai dai ka ga can, shi ya ga can. Ka gani? Saboda shedan sai ya dinga kaiwa da kawa tsakaninku. Ba haram ba ne. Amma kuma haka zai rika jin rashin daɗi, ya rika ma tuhumar ka cewa an yama ni, dama a zaman nan kun wani ba shi da wata alaka da gidana. Ina sake matata sarraf, kurin sai na ji a ya shiga zaurucin tare a aure ta. To kaga matsalar sai ta faruwa. To balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na farko dan sakon Allah, na biyu kuma Zaidun yadda ya tashi a gidansa. To ka gani, shi yasa sai Allah ya siffanta masa manyan bayan Allah na da, wanda Allah ake aiko su da sako, su suke isa da sakon Allah, suna jin tsoron Allah sai ce wala yakshawna ahadan illallah ba sa jin tsoron kowa wato in banda Allah ba ma'ana fala yakshawna maqalatun nasi fima ahallallahu lahum ba sa jin tsoron maganar mutane cikin abin da wato Allah ya halatta musu aka fa billahi hasiba lalle mai hisabi wato nan ga Allah wato ya ishe ka ba la hafiza li amali khalqi Allah shi yake kiyaye ayyukan bayi wa muhasabatihim kuma shi zai musu hisabi Allah madaukakin sarki shi ya hukunta maka wannan lamari kuma shi ya maka umarni da wannan lamari kuma ba ka da mafita wato sai dai ka bi umarnin Allah kuma manzon Allah ya bi umarnin Allah wannan wato da wannan kuma sai ya zama wato Zaidu ya samu daraja domin a dalilin wannan Allah ambaci sunan sa alqur'ani kaf sabon manzon Allah babu wanda Allah ya ambaci sunan sa sai Zaidu kaf sai na Abubakar yana nan ba ambaci sunan sa ba sai dai siffa iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana sai na Umar yana nan ba ambaci sunan sa ba sai dai aka wata siffa da ya shafe shi sai na Usman yana nan sai na Ali yana nan duk ba wanda aka ambaci sunan sa sai Zaidu yace a shi wannan ba karamar ma daraja bane Allah ya wanzar da sunan sa wanda za a riga karan tun a cikin lawul mahfuzu sannan kuma a saukar da shi wanda za a ta karantawa har tashin duniya wannan ba karamar daraja bane to saboda haka shi yanzu sake masa mata da aurawa manzon Allah shi daraja ta kara masa yawa maimako ya jawo shi ya ji zafi shi daraja ta kara masa ta daukaka masa da wato darajar sa tun daga Allah ya ce falam ma qada zaidun min ha wataran kowa zo haka zai karanta haka malaika jibril ya fada wa annabi zalla haka manzon Allah ya karanta wa sahaban sa haka kuma kowa yake karantawa har ta tashin alkiyama zaidu sunan sa ya zama bangare na alqur'ani Allah ya ambaci Zaidu kaga wannan ai ba karamar daraja bace saboda haka ubangiji ya ce wa kafa billahi hasiba wannan ya ishi wato mai hisabi ga mutane wato ya isa nan ga wajen Allah subhanahu wataala zamu tsaya nan saboda lokaci abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana